Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku da wannan maraicin Alhamis 10 ga watan Satumba, kuma tare kuke da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16. Kuna sauraron shirin yau da gobe har ma da ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau Alhamis kenan shirin yau da gobe baki daya akan kiwon lafiya ne, kuma yau za mu duba batu ne na tsafta, tsaftar jiki da ta muhalli.
Idan ba mu son ci taba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje, kullum mu zawanke idanunmu da idanun yaran mu, gina salon ga cikin gidaje, kashin dabba halna mutane, in an yi azambin ne liktoci mu dauki shawara su. Liktoci mu dauki shawara su, idan muna hakan ga wannan ciyan ba ya taba mu, idan muna hakan ga wannan ciyan ba ya taba mu, idan muna hakan ga wannan ciyan ba ya taba mu.
To kamar yadda Jamila ta faɗa, shirin namu na yau dai baki ɗayan shi akan tsaftar jiki ce da ta muhalli, kuma bakon mu na yau wanda zai yi mana ƙarin bayani da ƙarin haske da ƙarin hudakarwa akan muhimmancin tsaftar jiki da ta muhalli shine Dr. Nasir Mahmud, babban likitan kula da lahiyar al'umma daga jihar Kano, kuma har wa yau babban magatakardan hukumar kula da lahiya matakin horko ta jihar Kano.
Amma kafin nan, Shaibu Mani ya tattaunawa yau da gobe da wasu magidanta a Maradi waɗanda suka yi bayani akan muhimmancin tsafta. Sannan kuma za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan matsalolin da rashin tsafta ke haifarwa musamman ma tsakanin matasa. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka wannan.
To tsafta dai tana da muhimmanci sosai ga rayuwar al'umma, kuma rashin ta na haihuwar da matsalolin da ba su da iyaka. Game da wannan batu, Shaibu Mani ya tattauna da wasu magidanta a Maradi kuma sun yi bayanai masu ma'ana.
Abin da kenan sanin kowa ne, rashin tsafta ciki da wajen muhalli abu ne mai babban illa, saboda cututtuka da ke kawo cikas ga lafiyar ɗan Adam. A takaice, kai ka san muhimmancin tsafta?
Warai kuwa, tsafta ai duk inda ka tambaye mutum, ba ko ba likita bane shi mutum, dai ka tambaye muhimmancin tsafta a gama, saboda ta abubuwa da take kawo rashin tsaftar nan. Kaga dai na dai ga wannan masa sauran nan na cizon sabro, duk inda ka ga nan sabro ke samu wuri ya yi gida ya zanna, kuma da dawowa yana cizon mutane ga abinci, kuma nan wurin za mu samu mu ci abin nan zai cuta mu, mu shaki abin zai cuta mu, ka gani? Tunda ai kaga da abin ya sa maka ga akwai abubuwa na da wanda ake yi lokacin nan ana amfani da su, amma yanzu mun bar su, ya kamata ku zo a maido su. Menene
wannan kamar mewa?
Yawwa, menene wannan mata wannan ke dada suna shiga wannan na tsafta, ba su shiga gida gida suna ganin kowane gida su gani shi wannan gida da ke me yake cikin gidan nan, ya mata nan suke jiran gidan nan nasu, mahallan nan nasu kenan. Wannan mata su je su gani in ba tsafta cikin gidan nan su, su ga muku sai suna dawo lokaci kaza, wannan lokaci in suka rasa ba yawan tsafta ba sai su urta har tara ake yi. To sai Allah ya sa wannan mata ake cin tsoron su, matan ko da kuke zuwa cikin gida ka tarar muhalli proper cikin gida da waje an gyara.
Abu ne mai muhimmanci kace ku wace irin gudunmawa za ku kawo kenan?
Gudun mara za a kawo kenan, yanzu kamar tayi mu tashi kwamma da kulkwata mu, gwamnati ta tashi ta aza kan mu, yanzu ka a tashi ayi sensibilizan mutane a badarkar da su kenan. Mutane su gane wannan abu muhimmancin tsaftar nan, su gane sanda san gane kanka su, kunna menene hajarin ka tana ci tunda kana da yan kudin, kana kokarin ka je ka zo ka gyara gidan, ka ji an ce danka ya kwanta ba lafiya, ko kuma ta kwanta ba lafiya, to ina magana
idan ruwan sama suka zo ko hadari sai maga wadansu sukan kwashi ruwan gurin ruwan kashi suna zubda a titi, dan babu cutarwa kake gani?
Akwai cutarwa muna, akwai cutarwa, kuma ai kaga wannan kuma duka abin gani magabata mu dai, sai ka yan kaje ka aka rubuto mutum kuma ka san ka hankali sai ya riga ka gani rashin buga sanda ne, iko da ba buga sanda te
mu talaka mu ya kamata mu bunƙasa mu gyara garin mu kenan. In muka zo muka tare shara wuri guda inda za su zo su dauke sai su zo su kwashi, amma ko ina yadda shara muke, ko ina zubda ruwa muke, an taba zaman gari haka ne, mu gyara garin mu da kanmu da kanmu, wani bai iya zo wa gyara mu gari. Amma tunda akwai motoci meri, saboda Allah a samu wuri ko ina a aje kwandon shara a dauki. In aka samu mutum mai laihin zubda shara ga titi, doka ta taka.
Mu abun nan magani, falbati ya kamata a kara kwalbati garanga saboda kwalbati ya yi kada.
Ko da yake ana zargin ku cewa kuna zubda shara ko ina, ko wani kokari za ku kawo mun zama na gari?
Karin da za mu bada muna ai bada karhin mu ai aiki da mu.
Ka san tsafta aka ce kuma rigakafi ne.
Eh, wannan kaga gaskiya ko dan saboda lahiyar mu ba. Nan gaba za mu dokar mataki ko yaro muka ga za a zubda shara sai mu shi magana. Eh, ga inda zaka kai ta ka zuba.
Idan ba mu sonci taba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje kullum mu zawon kai idanu idanun mu da idanun yaran mu gina salanga cikin gidaje kashin dabba halna mutane yan yi azambin ne liktoci mu doki shawara su liktoci mu doki shawara su idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taba mu idan muna hakan ga
wadanne irin matsaloli rashin tsafta ke haifarwa musamman ga lafiyar matasa ga yadda kuka amsa wannan tambaya ta Facebook da kuma email. Tabbas rashin tsaftace muhalli ko rashin tsaftar jiki ga matasa na haddasa cututtuka waɗanda ba su lissafuwa. Da fatan matasa za su kula da tsafta. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura.
Ko shakka babu, illolin rashin tsafta ga rayuwar matasa na da matuƙar illa kasancewar lahiya ita ce uwar jiki. Don haka duk lokacin da ɗan adam ya samu naƙasu wajen tsaftace kansa da muhallinsa, to tabbas dama ta samu kenan da za ta taimaka wa ƙwayoyin cututtuka su yi matuƙar lahani ga lahiya. Don haka ‘yan uwa matasa sai mu rungumi tsaftar kawunanmu da muhallinmu. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi ta Sharbagu Gusau.
Haƙiƙa tsafta tana da matuƙar mahimmanci a rayuwar ɗan adam, domin tsafta cikon addini ce. Fahimta na kan rashin tsaftar matasa yana da nasaba da rashin ilimi da kuma yanayin zamantakewar muhallin da mutum yake. Sako daga Usman Ibrahim Khalil.
A gaskiya tsafta cikon addini ce, don haka abu ne mai kyau mutum ya tsaftace jikinsa da muhallin da yake zaune. Hakan kan kawar da cututtukan da ke yaduwa tsakanin al'ummu. Dan Allah VOA Hausa, ku isar da sako na ga gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Abubakar Badaru da ya dawo da sanitation a hwadin jihar. Allah ya daukaka ku. Sako daga Jamilu Muhammad Gwaram.
Gaskiya shine suna haifar da cututtuka kamar cholera da typhoid da dai sauransu. Dan Allah jama'a, a rika tsafta. Tsafta dai cikon addini ce. Sako daga Lawal Muhammad Hakimi.
Saboda hukuma ba ta aiki, ba kamar da ba. Da mai unguwa da kainai ke kiran duba gari, wato malamin tsafta a bi gida-gida a gyara gota a share ciki da waje tsaf-tsaf. Sako daga Kabiru Alƙali Abubakar.
Haƙiƙa tsafta tana da matuƙar mahimmanci a rayuwa, a zamantakewa ta addini da al'adu na yau da gobe. Ya kamata al'umma mu kula wajen yin tsafta. Sako daga Alhaji Ali Kirenowa.
A gaskiya ni a gani na babbar matsala dai ba ta wuce talauci. Dan ko idan ka duba muhallinmu ya sha bamban da na mawadata, to ko kun ga komi namu zai sha bamban. Sako daga Yunus Adam Kwandiga.
Tabbas tsafta na da matuƙar amfani ga rayuwar ɗan adam, musamman mu matasa, kamar yadda take tasiri wajen zamantakewar mu da kuma addininmu. Sako daga Aliyu Sama'ila Meruwa.
Tabbas akwai matsala in har ɗan adam ya bar dauɗa ko rashin tsafta a tattare da shi, domin za ta iya haihuwar masa da cututtuka a jikinsa, irin su koro-koro, ƙazuwa, kana a muhalli kuma ga cutar cizon sauro, zazzaɓi da sauransu. Da fatan jama'a za mu ƙara tsaftace jikunanmu da muhallanmu. Sako daga Sabi'u Usman Makurna, jihar Taraban, Najeriya. To ma saurare ku ba mu hankulanku domin ku ji bayani kan mahimmancin tsaftar jiki da ta muhalli daga bakin ƙwararren likita. To Jamila, kamar yadda muka ce za ka dai muna tare da Dr. Nasir Mahmud, babban likita kula da lahiyar al'umma daga jihar Kano, kuma har wa yau shine babban magatakarda a hukumar kula da lahiya matakin harko ta jihar Kano.
Kwarai da gaske.
Assalamu alaikum Dr. Ina wuni.
Allahu alaikum assalam. Barka da yamma.
Barka dai. To Dr. yadda na gabatar da kai din nan da gyara ko kuma babu inda gyara sai a gyara mana.
Haya yayi dai.
Yawa. To Dr. kamar dai da kaji yau muna so mu tattauna ne ko kuma ma mun mahara tattaunawa akan maganar tsafta ta jiki da ta muhalli. Da hwarin harko na ƙarin bayani zaka yi mana akan muhimmancin tsafta ta jiki da kuma ta muhallin.
To, assalamu alaikum din.
Alaikum salam.
Tsafta a gaskiya kamar yadda na ji kun dan fara tattauna da mutane da bayani sai take binciki na lafiya gaba daya. Matukar babu tsafta a tabbatar da cewa babu lafiya. Kuma ita tsafta kamar yadda aka yi bayani abubuwa guda biyu shine tsafta kamar yadda aka yi bayani da akwai tsafta ta jiki kansa da kuma tsafta ta muhalli. Kuma dukkan waɗannan guda biyu ya same su sannan za a sami cikakkiyar lafiya. Shi muhalli a nan ake rayuwa. Saboda haka matuƙar muhalli ba shi da tsafta yana ɗauke da haɗarurruka. Lallai kwa ɗan adam bai zauna lafiya ba. Kuma tsaftar muhalli ta danganta abubuwa daban-daban. Da akwai ƙwayoyin cuta wanda suke son ƙazanta, wanda idan sun samu ƙazanta za su yaɗu su hayayyafa ga jikin mutum cikin da shi kamar da kuka yi bayani, kwalara, typhoid, ko cutar ta polio, duk muhalli suke so mara tsafta. Da akwai wasu kuma abubuwa da suke cikin muhalli wanda ba ƙwayoyin cuta ba ne amma suna fitar da mutane idan ba tsafta. Misali abubuwan da suka shafi kaman wasu abubuwa da cutar da mutum kaman karafa, wasu abubuwa ne wanda su cutar da mutum su ji ma ciwo ko wani hatsari wanda in ba kawar da shi ba ne cutar mutum shi ma wannan tsafta ta muhalli za ta kautar da shi. Da akwai abubuwa da suka shafi kaman iska da sauransu wanda su ma da a muhalli suke su ma idan aka samu rashin tsaftar su shi ma yana iya cutar da mutum. Sannan a jiki kuma shima jiki kullum yana zuwa inda haɗuwa da abubuwa masu haɗari na ƙwayoyin cuta da sauransu wanda matuƙar jiki ba a wanke shi ba a tsafta a saka kayan masu kyau a tabbatar da cewa kula da cikin tsafta to shima ɗan adam kullum yana cikin haɗarin kamar cututtuka.
Yauwa dakta, ɗan adam duk inda yake ya san da muhimmancin tsafta amma kuma sai mu ga yawanci mutane suna zaune cikin ƙazanta a muhalli da kuma jikin ma. A naku irin bincike a likitance kamar me kuka gano me ke sa ɗan adam ya zauna cikin ƙazanta duk da cewa ya san muhimmancin tsafta?
To Hajiya, abubuwa ne daban-daban za su yi jawo wannan. Na farko rashin sani. Idan mutane ba su da wayewa da fahimtar muhimmancin tsafta to kin ga lalle mutum ba zai tunda ma bai san amfanin abin ba. Balle ne a gari ba saboda aka jahilta tsafta din yana cikin abubuwan da suke jawo zama cikin ƙazanta na farko kenan. Na biyu da abubuwa da suka shafi yanayin rayuwa wani ba tsaftar ya san tsaftar kuma ya san tsaftar amma saboda yanayi na talauci da sauran za ki ga wani lokaci mutane suna samun su a yanayi wanda lai ba haka suke so ba. Sannan da akwai abubuwa kuma da suka shafi tsara doka da oda da kuma tabbatar da hukunci da duk wanda ya zauna da kazanta ko bai abin da ya kamata ba. Saboda haka wannan abubuwa guda uku gaskiya sai suna nan za a iya tabbatar da tsafta a wayar da kan mutane su fahimta. Na biyu kuma mutane su samu damar da za su taimaka kansu a samar da yanayi wanda mutane za su fita daga cikin yanayin talauci mai tsanani. Sannan kuma da doka da oda da tsari lallai hukuma ta shigo ta tsara mutane da za su rayu kuma wanda duk aka ga ya kauce bai abin da ya kamata ya ba a ɗau hukunci na yadda ya kamata. Duk kalashen da suka ci gaba na tsafta waɗannan abubuwa uku da suna nan duka.
Dakta, idan muka koma shekarun baya da can na tabbata a Najeriya da ma ƙasar jamhuriyar Nijar akwai malaman tsafta waɗanda ake cewa duba gari suna bi gida-gida suna sa ido suna tabbatar da ana tsafta. Yanzu za a ga an samu ƙarancin waɗannan malaman tsafta ko me ya kawo haka? Kuma a daidai lokacin da yawan al'umma na ƙaruwa an ma hi buƙatar tsafta a wannan lokaci amma sai abun kuma ya ja da baya.
To wannan shine bangaren da ne na hukuma da tabbatar da tsafta da hukunci da sauransu. Amma alhamdulillah ɗan shekarun nan da ɗan kwana-kwanan nan hukumomi da yawa a Najeriya sun gane muhimmancin wannan.
kamar ko a nan jihar Kano yanzu da aiki da ake yi na dawo da aikin ma'aikata na duba gari. An ɗebi ma'aikata kuma ko ƴan kwanakin nan kaɗan da suka wuce mai girma gwamnan Kano ya yi maganar cewa za a kuma ɗaukan irin waɗannan ma'aikata wanda za a ba su kayan aiki da duk abin da ya kamata a ba su na hukunci, za su kai mutum kotu, za a bi gida-gida, kasuwanni, gidajen sai da abinci da duk inda ya kamata. Sabu a tabbatar da cewa mutane suna bin tsari da kuma suna yin abin da ya kamata na tsaftar su da muhallinsu don zai tabbatar da lafiyar al'umma.
Dokta Alikitance, ko za a iya alakanta, za a iya danganta karancin tsafta da kamar wani rashin lahiya haka, wanda kamar wata rashin lahiya ce ke sa mutum ya yi rashin tsafta?
Ai, suna da yawa Hajiya, sai dai a faɗi wasu daga cikinsu. Misali, an yi maganar cututtuka waɗanda suke sun alaƙa ƙwarai da gaske da ƙazanta, da cututtuka da yawa da suka shafi misali haka, waɗanda ya rashin wanka misali da yawan shiga cikin yanayin da bai kamata ba. An tabbatar da cututtuka da yawa na fata wanda suke iya samuwa sakamakon ƙazanta. Misali, na ji kun yi magana kamar ƙanzuwa. Wannan gaskiya wannan cutar tana da alaƙa ne da rashin tsafta da rashin wanka da ƙazanta. Sannan akwai cututtuka daban-daban wanda ake iya shan su kuma saboda gurɓatar muhalli. Misali, an yi magana kwalara. Ba wani abu ba ne, bayan gida ne mutum na mara lafiya ya gurɓata da abincin mutane ko su sha ruwa ko su sha abinci saboda rashin tsafta da kuma cututtuka. Kamar cewa an magana kamar typhoid fever, ita ma ciwo ne wanda ake ɗaukansa yana da alaƙa da rashin tsafta ta muhalli. Kamar ne magana kamar ciwon polio, wanda shi ma ta muhalli ta abinci ake shansa ko ta ruwan sha. Sannan kamar ko zazzaɓin cizon sauro. Sauro yana son yanayi ne na ƙazanta da ruwa da baya tafiya da kwata da sauransu, a nan zai iya hayayyafa kuma ya bayyana mutane ya ji ciki mutum kuma ya saka masa ciwo, wanda kamar yadda muka sani malaria tana cikin ita ce ma ciwo na farko a dukkan cututtuka kusan da suke wahala mutane a nan. Saboda haka cututtuka ne ga su nan daban-daban, wasu kai tsaye, wasu kuma ba kai tsaye ba, amma duk suna da alaƙa da abin da ya shafi ƙazanta da kuma rashin tsafta ta muhalli.
Yau, dokta, idan muka koma batun matasa, za mu ga kamar kula da lahiyar matasa ma wani bangare ne mai zaman kanshi. Kamar su matasa maza da mata, waɗanne irin shawarwari za ka ba su? Kamar a wani bangare na jikinsu ya kamata su mai da hankali don tabbatar da tsaftar jikinsu?
Matasa da kika bayani suna da mahimmanci kwarai da gaske, saboda dalilai da suka shafi matasan musamman. Misali, tun daga sanda mutum yaro ya dan fara girma, shi ne lokaci ne na jin ƙarfi. A lokacin yawanci matasa mata da maza suke wasu abubuwa na ƙarfi, wanda shi kuma wanda misali yara su je bal, wasanni da sauransu, wanda duk anan yana da alaƙa da mutum ya je haɗu da abubuwa na ƙazanta. To, idan mutum bai kula ba a wannan lokaci irin wannan sana'o'i da yawa na ƙarfi za su ga matasa ne suke yi, to dole ne sai da tsafta. To, wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Kamar yara mata kuma saboda yanayi su ma na halittarsu da sauransu da abubuwa da yawa da suke tasowa a jikinsu na yanayi na halitta da Allah ya musta mata, wanda suna buƙatar tsafta. Saboda haka matasa suna da tsaftar mata ga tana da muhimmanci kwarai da gaske ga lafiyar al'umma. Dole matasa su tabbatar suna tsafta, suna kula da jikinsu, saboda da ne bayani yanayi daban-daban da suke samu kansu. In kika je wajen makanikai masu aikin mota, matasa ne. In aka je wajen gini masu aikin ƙasa da sauransu, yawanci matasa ne. In ka je wajen yanayi bayani wajen wasanni, matasa ne. Duk wani abu da mutum zai je na ƙarfi ya shiga cikin yanayi na ƙazanta da sauransu, duk za a ga matasa ne ke samun kansu a cikin wannan halin. Saboda haka matuƙar su tabbatar da tsaftar jikinsu ba su sun cikin haɗari fiye da kowane irin kaso na mutane. Kuma bayan wannan matasa suna da gudunmawa kuma da za su bayar, saboda su ne suke da ƙarfi a jikinsu. Saboda kowane abu aka zo ma na tsafta, na aikin gayya, na kula da muhallinsu da gidansu da sauransu, suna da gagarumin rawa da za su taka kwarai da gaske
wajen tabbatar da tsaftar al'umma kuma ba masu kaɗai ba.
Yawa, dakta, kuma idan ba ma matasa ba kowa ma, idan muka duba akwai maganar tsaftar, misali a cikin tsaftar jiki mu ce akwai tsaftar kamar haƙora, tsaftar fata jiki da tsaftar al'aura ma, misali kamar 'yan mata daga lokacin da suka fara haila ya kamata a ce an koya musu tsafta ta musamman yadda za su iya kula da kansu.
Gaskiya ne shi ne azu kamar yadda na ɗan yi bayani na ce musamman kamar mata matasa da kuma mata da suke da karancin shekaru sun yi bayani kuma wajen al'adar su da sauransu kwarai da gaske idan ba tabbatar da an koya yarinya yadda za ta kula da kanta ba ita kuma ta tabbatar da tsafta da cututtuka da yawa da mata suke gamuwa da su na abin da ya shafi wajen mahaifarsu wajen hanyar fitsari samun infection da sauransu wajen jiki shi ma fatar su a sami ta dade an samu kwayoyin cuta sun shiga jikin su to wannan gaskiya ne kwarai da gaske kuma cututtuka da yawa da muke gani a asibitoci musamman a mata masu karancin shekaru yara saboda rashin tsafta kuma yadda muke bayani dai yana da alaka da yanayin mata wajen al'ada da sauransu wanda idan ba tsafta gaskiya ana samun matsaloli da yawa wasu matsalolin ma za ki ga sai mace ta girma har ta girma ta gamu da mai ciwo a mahaifarta ko wani abu duk kuma yana da alaka ne da matsaloli da aka samu irin waɗannan tun daga farko a rayuwa nasu.
Yawa dakta, idan muka koma kan maganar hammata yawanci za ka ga ko zaman taksi ya haɗa ku ko zaman jirgin ƙasa wani mutumin ko wata mata in suka ɗaga hannu suka yi miƙa kamar ka ruga da gudu.
To a daidai magana ce dai ta rashin yin wanka da akai-akai da rashin tsafta na mutum ya kamata in gashin kai ne mutum ya ringa aski in gashin hammata ne ko dai inda wani gashi ya jikin mutum ya tabbatar da cewa yana aski shi akai-akai kamar yadda komai tanadar da haka. Kuma wanka musamman to ɗaya a kullum ya kamata a ce a dalla mutum ya gogare ya dinga yin wanka ko da su ne a kullum a rayuwarsa. Kuma mutum ya wanka ya amfani da sabulu ya amfani da abin da ya kamata ya wanke jikinsa in ka shiga wani yanayi na wanda na ƙazanta ko mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda ya gurɓata to lallai kafin ya shiga cikin mutane ya yi wanka. Kuma tsafta daban-daban ce da kike bayani akwai tsaftar baki da haƙori tana da muhimmanci kwarai da gaske da tsafta ta kunne shi ma tana da muhimmanci kwarai da gaske da sauransu saboda kowane ɓangare jikin mutum yana da kulawa ta musamman da ya kamata a bashi inda kuma idan ba a yi da kike bayani ko da jama'a suka ji sai jikin ka ji cutu kuma ka cutar da wata al'umma ma kuma idan kai ba ka kula da lafiyarka ba.
Abincin da mutum yake ci fa yana da alaka da yadda za ka ji kamar mutane irin ƙanshin ne ko warin
saboda saboda akwai mutanen da zaka ga dakta suna da tsafta sosai za su yi wanka za su yi wani za su aske gashin duk inda yake
za su fesa turare
amma dai in suka ɗaga hammata wallahi kamar
ba ma hammata ba kawai suna
dosuwa ko giftawa akai ko me ke wannan rashin lahiya ne a jikin kashi koko kamar yadda Jamila ta yi tambaya
abincin da suke ci ne
mai alaka da abincin da ake ci.
Ba lalle ba abinci ba wai ma abinci ba ne akwai cututtuka tabbas na wanda suke iya samun mutum a ringa jin wannan wani lokacin watakila wani ma ciwo ne da shi watakila ba a gani ba amma ya rufe a rigarsa ko wani ba a ringa jin wari irin wannan amma dai alakullin halin dai shi ne baki yake da kwayoyin cuta. Bincike ya nuna cewa kusan babu wani waje ma a jikin mutum wanda ke cike da kwayoyin cuta daban-daban-daban-daban irin bakin mutum saboda haka matukar ba a kula da baki ba waɗannan kwayoyin cutar za a sami dama ta hayyafa su yaɗu kuma su ne lokaci idan mutum ko yi magana ko yi numfashi za a rinka jin wari yana fitowa daga bakinsa kuma kamar hammata da aka yi magana ita ma ce take da kwayoyin cuta kuma ta samu dama ita kwayoyin cuta ba abin da ke so irin wajen da yake da dumi da danshi kuma kamar yanayi na hambata ta samu wannan ga danshi kuma ga dumi idan aka zo kuma da rashin sa'a kuma ta da kazanta to shi kenan duk abin da ake bukata kuma na kwayoyin cutar nan ta hayyafa a waje ta wari ta ba daɗi
wannan an samu irin wannan yanayi. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. An tabbatar da kwayoyin cuta wannan yanayin suke so. Danshi, duk inda suka samu danshi, suka samu wajen da yake da dumi. Shi kenan sun samu abin da suke so.
Sai kuma doctor, to dangane da ka yi magana ɗazu game da kwalara wajen wanke hannu idan mutane kamar sun je sun yi amfani da banɗaki sun fito, wanke hannun na me mahimmancin amfani da sabulu, sannan sabulun ruwa ba sabulun gudan sabulu ba, saboda ƙwayoyin cuta an ce suna ana samun su a gudan sabulu in ba na ruwa bane ba, saboda mutane za su yi amfani kuma da hannu wajen yin girki, wajen haɗa abinci.
To shi hannu duk bincike ya tabbatar da cewa duk kusan inda dai wata cuta ta shiga jikin mutum hannu take, saboda shi hannun kullum shi ne ya haɗa mutum da waje. Saboda haka tsafta hannu tana da muhimmanci kwarai da gaske wajen mutum ya samar da ya kare kansa daga cututtuka, ko ma ba ma akan komai ba, balle kuma mutum ya je shiga banɗaki, bayan gida ya yi tsarki, to yana da muhimmanci kafin mutum ya wata mu'amala ya wanke hannunsa da sabulu yadda ya kamata. Da maganganun yadda aka yi cewa wani lokacin ma shi kansa wajen wanke hannun idan ba yi shi da ya kamata ba, ana iya barin kwayar cuta. Misali kan famfo ne, ka ji ka taba kan famfon ka kunna shi hannun ka ba shi da tsafta ka wanke hannu, to ka ba kwayar cuta kuma a kan famfo. Wani lokacin in sabulin ne shi ma ka je a taba inda sabulin yake, a gurɓata sabulin, wani ya zo wanda shi kuma bai gani ba, shi kuma bai taba wannan abin ya kamu da ya ɗau kwayar cuta. Saboda haka yana da kyau kwarai da gaske idan buta mutum zai amfani da ita ya wanke hannun sai tabbatar bai gurɓata wannan butan kuma da kazanta bai dauko ba. Idan kan famfo ne ya tabbatar da gurɓata kan famfon nan da kwayar cuta san da ya dauko ta ba kafin ya wanke cutar ba. Saboda hakika da kika bayani cuta kamar kwalara ta bayan gida dama ake fitar da ita. Da sauran wasu cuta da yawa wanda ake su this type of polio da muka yi magana duk ta bayan gida ake fitar da suke fita jikin mutum. Amma idan aka yi rashin sa'a ne wannan ciwon shi da kansa, ko kuma yaro ne mahaifiyarsa ya ce masa tsarki bata kula da hannunta ba, sai kuma wani yara kuma zai fadi wannan ciwon kuma daga nan. To da ka tsafta tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ta hannu.
To Allah ya sauwaƙe. Dr. Nasir Mahamud, muna godiya sosai da ka ɗauki lokaci kai mana wannan cikakken bayani, da fatan masu sauraronmu sun sanya kunnuwan basira kuma sun ƙaru sun amfana da waɗannan bayanai da kai. Mun gode sosai, sai kuma nan gaba idan mun ƙara tuntuɓar ka.
To na gode kwarai.
Mun gode sosai.
Assalamu alaikum.
Jamila,
na'am.
Kin ji bayani?
Na ji bayani.
Bayanai. Saboda ina da wata tambaya da na so in yi, amma saboda karancin lokaci. Tunda mun yi maganar cewa hukuma ta gaza, da can hukuma na kokari, amma yanzu kwanan nan na dawo daga Niger, in kika shiga birnin Yamai ba wai to na asiri ba. Magana ce nake faɗi ba da daɗin rai ba. Birnin Yamai in kika shiga, abin zai baki mamaki. Ana cewa nyame nyala kamar aiwa Yamai kwalliya, amma in kika shiga Yamai ranki zai baci dauda. In an yi ruwan sama ba mai iya hita,
ko
bola ko ina
babu inda za a kai bolan ne.
Waye
sai ake magana akan hukuma, dan idan da akwai inda za a kwasa a kai kila da yaro,
tunda hukuma ta kasa kenan dole ne jama'a su hada kai, su hada kai su yi wani abu. Saboda in ba ruwan hukuma, inda hukuma ta san in ta ɗauki matakin taimakawa wajen tsaftar muhalli da ta jiki, amfaninta ne, bunƙasar tattalin arzikinta ne. Amma idan ƙasa tana da al'umma da ba ta da lahiya, matsala ce sosai ga ƙasa. Amma dole ne jama'a su tashi su yi wa kansu abin da ya kamata, tunda hukuma ta gaza. Baki ɗaya abin da ya sawaƙa kenan, sai kuma gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Yemi da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip, ni ce Halima Jimro ke sallama da ku, sai gobuwar haka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.